biyo bayan tsare mawallafin jaridan nan ta Desert Herald Malam Tukur Mamu bayanai daga iyalansa na nuna cewa jami'an tsaron DSS sun je gidansa da ofishinsa a birnin Kaduna inda suka yi bincike irin na kwakwaf. El Faruk Ahmed Mamu kani ne ga Malam Tukur Mamu ga kuma bayanin da ya min.
Da misalin kaman karfe 12 da rabi ɗan uwan mu suna bacci, jami'an SS suka zo motoci da dama da kuma manya-manyan makamai suka shiga suka yi bincike, duk da cewa ba su nuna wani takardan ko warrant na search ba ko kuma takardan da zai nuna suna da iko ko izini su shigo. Cikin dare suka keta haddi da haƙƙin mata, suka shiga gida suka rinka bincike duk wayoyin yaran gida suka kukkwace, wanda yanzu haka ba mu san ma me ke faruwa ba. Haka zalika sun daddabi takardu, sun daddabi computoti, sannan kuma sun je office nashi, office din nashi ma da something abin da suka yi. So gaskiya mu dai wannan abin da suke mama jin daɗin shi, in mutum yana da laifi ya kamata a fito a ga wa duniya me laifin da mutum yayi.
Ko me masana shari'a za su ce akan haka? Barista Modibo Bakari kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Bisa ga tsarin mulki na Najeriya, kama mutum ba shine tabbatar da laifi game da shi ba, saboda akwai tanadi da tsarin mulkin Najeriya yayi, wato duk wanda aka kama lokacin bincike ko tuhuma ko tsarewa duk wata matakin da aka dauka ba shine tabbatar da, wato everybody who is accused of criminal offense is presumed innocent until contrary is proved. Sashi na 33 karamin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya yayi tanadi. A yanzu dai ba za a ce ma yana da laifi ba tukuna, sai abinda bincike da kuma an gurfanar da shi a gaban kotu in har ta kama, domin ba kowane bincike ne ma ake kai gaban kotu ba.
A cewar kungiyar rundunar adalci reshen arewa maso gabashin Najeriya, baki ɗayan wannan matsala dai sakaci ne irin na gwamnati, kamar yadda shugabanta Malam Zakari Adamu ke shaida min.
Wannan ya nuna cewa sakacin gwamnati ne da kuma gazawar gwamnati. A ce an waye gari wani mutum ya je yana sasanta da masu kashe mutane ha kawai. Akwai gwamnati, muna da komai, duk wani abin da ake a duniya Allah ya bamu shi. Yau waye gari a ce ana kama mutane ana cinikin su kaman akuya, kuma gwamnati tana gani, sai wayansu mutane farar hula sun je sun zauna da mutane, a ɗauki kuɗaɗe dukiyar mutane ana basu ana kare tattalin arzikin Najeriya. A waye gari kuma a ce wai kuma daga baya gwamnati sai wani fargaba daji mara amfani, a ce an je an kama wani mutum sakamakon abin da yake to lokacin da yake yi, ita gwamnatin tana ina, a boye yake yi, a fili yake, duk duniya ta shina. Kaga wannan abu ne wanda ba zai kare ba, wanda kuma ita gwamnatin in tana so wannan abu ya kare, a cikin kankanin lokaci zai iya karewa. Gwamnati ta yi gama da wannan abu, wanda ko na ga maka cewa in ba gwamnati ta dauki mataki ba, wannan abu za a dade ana yin sa ba san lokacin karewa ba. Kuma a waye gari a ce an je an kama mutum ba tare da wani izini na kotu ba. Kaga wannan abu ne wanda ana yi wa karan tsaye a tsarin mulkin demokradiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.